من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Da farko muna ƙara jaddada dukkan yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda a cikin tausayawarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci, wato masallacin Juma'a da ke nan Area A a nan babban birnin tarayya Abuja, domin mu zo mu yi wa junanmu nasiha da faɗakarwa a kan abubuwan da ya shafi al'amarin rayuwarmu da lahirarmu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka a cikin wannan haɗuwa. Ina so in ƙara miƙa saƙo na malaminmu wanda aflan da shi ne yake gabatar da muhafara a yanzu, kamar yadda aka sani shi ya saba zuwa a duk ƙarshen wata irin wannan lokaci, wato Associate Professor Kabir Abubakar Aminu Afzal, wanda Allah cikin ikonsa ya ƙaddara malam ba zai samu zuwa ba a wannan lokaci. Ɗazu nake gaya wa wasu ‘yan uwa, har zuwa wannan lokacin ajiya, to ba mu ma yi magana cewa malam ba zai samu zuwa ba, sai kusan da muka yi sallar magariba kamar yanzu malam yake cewa lallai wani dalili mai ƙarfi ya taso wanda ba zai ba shi damar ya zo ba. Don haka in zo in wakilce shi kuma in isar da saƙon gaisuwar shi ga al'umman wannan masallaci, da fatan Allah Ubangiji ya ƙara wa malam lafiya, kuma ya yassare mashi tare da mu baki ɗaya al'amuran rayuwarmu da lahirarmu. Sai dai ni kuma zan ba da hanzari na nima a yi haƙuri, abinda muke tsammanin malaminmu ya zo ya karantar, sai aka turo ni ɗalibin malam. Kenan kun ga ba za mu samu irin abin da muke samu daga malam ba, da haka sai a yi haƙuri, abin da ɗalibi zai gabatar da ma ba zai zama kamar na malamai ba. Amma alhamdulillah ga su imam ɗinmu a kusa, na san duk inda suka ji muka ɗan gaza za su tada mu insha Allah. Allah Ubangiji ya karɓa mana baki ɗaya. Sannan kuma zan yi amfani da wannan dama in miƙa gaisuwa ta musamman ga masu gudanar da wannan cibiya ko wannan masallaci, a bisa irin ƙoƙari da suke yi wajen yaɗa addinin Allah ga bayin Allah. Wannan na daga cikin jihadi mai girma wanda mutum zai ainihin wato yi a rayuwarsa a matsayin gudunmuwa a cikin lokacin da Allah ya ƙara mashi a duniyan nan. Muna roƙon Allah ya karɓa musu, mu ma kuma al'umma da muke amfanuwa da waɗannan ƙoƙari nasu, mu ma Allah ya karɓa mana. Waɗanda suke taya su gudanar da waɗannan ayyuka, tun daga kan shi shugaba har zuwa masu kula da masallaci, dukkaninmu Ubangiji Allah ya sa mu tarayya a gidan aljanna. Wannan shi ne babban dama manufa da bawa yake son ya cimma a duk ayyuka da ƙoƙari da yake yi a duniyan nan. Allah ya sa mu dace. Sakamakon wannan uzuri da na gabatar, insha Allahu ina so zan yi mana faɗakarwa ne ko jan hankali akan abin da muka yi wa matashiya cewa hanyoyin da bawa zai kyautata alaƙa tsakanin shi da mahaliccinsa. Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya sanar da mu cewa bai halice mu saboda wata manufa ba face san da sai da mu bauta masa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halice mutun da aljani ba sai dan su bauta mu da haka ma uridu minhum birrizqi bana bukatan wani daga cikin su yake zai kawo mu wani abin arziki duk wannan fadika shi da muke yi a duniya babu wanda zai kai wani abu a matsayin wato a sakamako wa Allah na arziki cewa ni ga abin da na kawo maka daga duniya Allah baya bukatan wani yace wa ma uridu an yut'imun sannan ba abinci ne nake bukata a wajen su ba balanta na wani yace zai kawo mun shinkafa ko wani yace zai kawo mun snack ko wani yace zai kawo mun shawarma ba wanda Allah yake bukata kawai abu daya Allah yake bukata da mu shine mu bauta masa to daga wannan ayar zamu fara fahimtar cewa ashe in dai bawa yana son ya kyautata alaka tsakanin shi da Allah mahaliccin sa to ya kyautata wannan bautar da Allah ya halice shi domin sa kamar yadda ka san a matsayin ka na ainihin wato mai gida da kake da yara da suke aiki a ƙarƙashin ka duk wanda zaka kyautata alaka tsakaninka da shi sai in yana yin abin da kake so haka ne ko ba haka bane idan ka bashi wani tsaro ne na inyi wato ma'aikata ya kula maka da wannan ma'aikatan kamar yadda kake bukata ya rike maka amana kada ya maka zalunci kada ya maka magudi sai ka ga kana kaunin shi kuma kana jan shi kusa to mu ma sai mu duba alakar da ta sa Allah ya halice mu shine dan mu bauta masa idan muka kyautata wannan bautar to tabbas zamu inganta tsakanin mu da Allah shi yasa malamai suka ce fa inna taqwiyata al-alaqati bayna Allah wa 'abdihi aw al-alaqati billahi ta'ala amrun yasir wallahi wannan kyautata alaka tsakanin bawa da Allah abu ne mai sauki babu wahala ma'ana ba wani ainihin wahala tsakanin abinda baka aikata domin ka kyautata alaka tsakaninka da Allah abu ne mai sauki kwaye da gaske amma saukin kuma ala man yassarahu Allah ta'ala ga wanda Allah ya sauƙaƙa wa ne alayhi Allah ka sauƙaƙa mana wa zalika a cikin aikin bautar da zaka yi idan ka kula da waɗannan abubuwa to alaka sai kyautattu tsakaninka da Allah mahaliccinka abu na farko suka ce bin tisali awamirihi subhanahu wa ta'ala dama duk wanda aka ce zaka bautawa to dama zai baka dokoki ko yace yi kaza to duk abin da Allah ya umarce ka ka kyautata shi kai wannan abun gwargwadon yinka wannan shine hanyar kyautata alaka tsakaninka da Allah na farko ka rinka jin umarnin Allah idan Allah ya ce yi sallar magriba to ka zo kai sallar magriba in Allah ya ce yi azumin watan ramadan kai azumin watan ramadan idan Allah ya ce je wato kai sauke farallin aikin hajji in kana da iko da zaran ka samu iko kama hanya ka je ka sauke wannan farali to ka fara yin abu na farko kenan daga cikin abubuwan da zai kyautata alaƙar ka tsakaninka da Allah mahaliccinka abu na biyu suka ce wajtinabi nawahi ka nisanci duk abin da Allah ya hana domin dama ka'idar doka guda biyu ne yi nayi bari na bari duk inda doka yake tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu ne za a ce kayi kaza a ce ka bar kaza to wanda aka ce kayi kayi shi wanda aka ce ka bari ka bar shi to shi ma Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato abubuwan da ya hane mu to wajibi mu ne sace shi duk wanda yake ne santa abinda Allah ya hana shi to alaman yana so tsakanin shi da Allah kai kyau kenan Allah ka kyautata alaka tsakanin mu da kai abu na uku at-taqarrub ilayhi bin nawafil idan kayi aiki da abinda Allah ya umarce ka kana kokarin ne santan abin da Allah ya hana ka to akwai wasu abubuwa na nafilki akai Allah bai sallanta maka su ba amma Allah ya ce wanda yayi zan ba shi lada kuma zan ƙara kusantar da shi zuwa ga kaina to in kana da dama ka rinka yin waɗannan nafilki waɗannan su ne kamar a ce abin da za ka yi na kyautatawa idan mutum yana zaune tsakanin shi da iyalan shi wato matar shi ka san akwai wasu responsibility da yake compulsory wanda shi must discharged on you or over to you. Akwai wasu abubuwa na wajibi wanda dole ne kai a matsayin ka na mai gida, ka je ka nemo abin da za a ci, ka je ka yi wato nemo suturan da za a sanya sai ka kawo gida. To wajibi ne ita ta sarrafa wannan abincin zuwa ga yanayin da za a iya ci shi cikin natsuwa. Kaga wannan wajibi ne ko? To amma abin da ya shafi ƙari akan wannan, misali bayan ta yi abincin ta ajiye shi, sai kuma ta yi hikima irin nasu na mata, sai ta ɗan samu wani abu na inyi wato snack ko wani abu na kwaɗayi sai ta ƙara maka da shi. Kaga asali wannan ba shi ne wajibi ba, amma yanzu da ta yi maka za ka ji daɗi ko ba za ka ji daɗi ba? Za ka ji daɗi. To shi ma Allah bayan da ya farlanta mana wasu ayyuka, sai kuma ya ce ga wasu ina son ku yi amma ban farlanta muku shi ba. Kaga duk wanda yake yin shi lallai zai samu kusanci da Allah. Waɗannan su ne nasu wanda za mu zo mu ji bayani a kan su a can gaba insha Allah. Abu na hudu suka ce at-tahalli bi mahasinil akhlaq, duk bawan da yake son alaƙa ita tsakanin shi da Allah, to bayan ya kula da ayyukan da Allah ya umarce shi, ya nisanci abin da aka hana shi, yana kusantan Allah da nasin fili, to sai kuma ya rinka nuna kyawawan halaye, ya zama is a man of good character, yana da kyakkyawan dabi'a wato tsakaninka da bayin Allah. Inda kai kaɗai ba kai kaɗai kake rayuwa a duniyan nan ba, Allah ya halicce ka tare da wasu, to tsakaninka da su ya zama akwai kyakkyawan mu'amala, suna jin daɗin yadda suke rayuwa da kai, ba sa jin wato cutarwa daga gare ka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mafi sharrin bayi a wajen Allah ranar tashin alkiyama shine waɗanda ƴan uwan shi mutane suke gudun shi saboda mugun halin shi. Ka san a cikin mutane akwai masu matsattsun halaye wanda mutane ba sa jin daɗin alaƙa da su. To yadda mutane ba sa kyautata alaƙa da kai ɗin nan, to shi ma Allah ba zai kyautata alaƙa da kai ba. Allah na son ka zauna da kowa lafiya, da haka Allah ya nuna mana kyawawan ɗabi'u ya ce kuma bari ka yi shi. To idan ka haɗa da wannan ka ƙara samun kusanci da Allah, kuma alaƙa tsakaninka da Allah yana ƙara yin kyau. Abu na biyar suka ce wal bu'du an masawi'iha, sannan ka nika nisanta duk wani bad habit, bad attitude and character ka nisance su. Duk abin da mutane za su ce maka sir, to kada ka aikata su. Waɗannan abubuwa kuma it is a universal habitual behavior na ɗan adam, wato wani abu ne wanda duk inda ka je in kai ne kyautatawa ne mutane za su yabe ka, duk inda ka je in kana munana aiki mutane za su yabe ka. To ka yi mai kyau ka guji mara kyau, wannan na daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ni. Shi yasa yake cewa bu'istu li utammima makarim al akhlaq, daga cikin abin da aka aiko manzon Allah ya zo ya tabbatar a duniyan nan ya koya wa mutane kyawawan ɗabi'u. Abin da zai baka sha'awa shi ne ko ka san hatta addininka idan babu kyawawan ɗabi'u mutane ba za su ga kyan addinin ba, sai addini ya zama mummuna, yadda za a fassara shi sai ya zama fassara ne mummuna. Saboda me? Saboda ka munana wato ɗabi'unka. Shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo fara kira mutane zuwa ga addinin musulunci, kaf Quraishawan Makka babu wanda ya soki manzon Allah da halayen shi. Wannan na daga cikin abin da ya bashi good business da mutane suka karɓi addini. Kafin ya ce su shiga addinin sun san shi mutum ne mai gaskiya, sun san shi mutum ne mai amana, sun san shi mutum ne mai kyautata alaƙa tsakanin shi da bayin Allah, yana sadar da zumunci, yana taimakon mabukata, marayu yana jan sadaka, mata zawarawa yana hagaza musu. Da haka yau da yazo ya ce mutane su shiga addinin shi, sai suka ce gaskiya ne, ko da ba ma san addini amma mutumin kirki ne. Wannan ya ba manzon Allah kyakkyawan dama wajen kiran mutane zuwa ga addini. Shi yasa ba zai yi ko da kai musulmi ne ka ɗauka kuma wai duk abin da ka ga dama za ka yi ba. In an yi magana ka ce aini musulmi ne, and so what, idan ba ka da kyawawan halaye to musuluncin ka ma ba zai kyau ba. To wajibi ne ƴan uwa masu albarka ya zama muna da kyakkyawan ɗabi'a a tsakaninmu da junanmu. Allah ka sa mu dace. abu na shida shine at-taqarrub ilayhi bin nawafil afwan adama guda biyar ne wancan kusantan Allah da nafi shi da muka ambata wadannan abubuwan da muka ambata za mu fahimce su a cikin wani hadisin manzon Allah faya daya wanda shi ke karanto mana domin mu ji wadannan hanyoyi da za mu soke da alaka tsakanin mu da Allah hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya tsara a cikin sahih dinsa daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace inna Allah qala Allah mahalicin mu da kanshi yake faɗin wannan hadisi wato wannan hadisin ba ma hadisi ne na bawi ba hadisi ne kudusi shi Allah da kanshi shi zai yi magana ne saboda ka gane cewa eh lalle in kai riko da waɗannan abubuwan ka tsira wannan shine malamai ke kira al-hadithul qudusi wato hadisan da Allah da kanshi ya gaya wa annabi cewa ya gaya wa bayi me Allah yace man adani waliyan faqad adantuhu bil harb duk wanda ya cutar da wanda yake da kyakkyawan alaka tsakanina da shi waliyina kenan Allah yake ku gaya mishi zan yake shi la hawla wala quwwata illa billah Allah da kanshi yake cewa a gaya wa bawa ko bayi daga cikin bayinsa cewa shi Allah zai yake shi anya ko wanda zai iya confronting Allah bala tana ce zai yake Allah me yasa Allah yake zai yake su saboda suna cutar da bayinsa wanda Allah ya rika a matsayin waliyinsa to abin tambaya sai mu ce wane ne waliyi wanda har ya kai ga matakin da Allah yake in ka cutar da shi to Allah ne zai mishi wato yakin mai mai Allah zai yake ka on his behalf to waye wannan waliyi a cikin bayanai na ayoyin alqur'ani Allah da kansa yayi mana bayanin wani ne waliyin Allah Allah yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun a cikin suratul yunus Allah yake ku saurara da kyau ku duk waɗanda suke waliyan Allah wallahi a duniyar nan ba wani abu da zai raba na sannan a ranar tashi alƙiyama babu wani abu da zai sa musu bakin ciki saboda suna Allah ne Allah ma naka ashe kaga ya kamata da ni da kai mu zama daga cikin irin waɗannan baye duk wanda ya zama waliyi daga cikin waliyan Allah wallahi duniyar nan duk yadda mutane ke ihu suke kuka na tsanani da matsatsi da wahalhalu to shi za ka ga ba shi cikin raza yana cikin wa'ayi na hankalin shi yana cikin natsuwa sannan a ranar tashin alƙiyama ranar da aka bayyana cewa mutane za su shiga cikin wahala to shi kuma ba wani abu da zai razana shi yana cikin kwanciyar hankali Allah ka sanya mu daga cikin shi to kaman ka ce an tambayi Allah su waye waɗannan bayi ya Allah Allah da kanshi sai yace alladina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani da Allah sharaɗin farko kenan na zama wa waliyin Allah ka yadda da Allah imani da Allah yana da rukunai kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jibril wanda ga yana a cikin 40 hadisi kowa ya san hadisi ɗaliban islamiyya ma duk sun haddace shi wata rana mala'ika Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mishi bayani game da musulunci manzon Allah yace musulunci ya gina ne akan wasu ababe guda biyar idan ka aikata su ka zama musulmi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka shaida cewa ba wanda za a bauta wa sai Allah shi kadai sannan ka shaida cewa muhammadin nan manzo ne na Allah da haka Allah madaukakin sarki shine kadai wanda za a bauta wa saboda shine abun bautar mu la ilaha ba wani abun bautar shi da haka daga sanda wani ya riƙe wani abun bauta koma bayan Allah to ya anyi wato faɗi daga wannan shari'a daga sanda mutum ya rinka karɓan saƙo daga wani manzon Allah to bai cika shari'in sanin manzon Allah ba abu na biyu wa iqamus salati sai ka rinka tsayi da sallah wannan sallan da muke gani muke yin shi guda biyar a kowace rana shi Allah ya sallanta mana to ka rinka tsaye da sallan tare da masu salla Allah yake warka'u ma'ar raki'in ka rinka yin salla a cikin jama'a tare da bayina to tsaye da salla yana daga cikin second wato pillar of Islam na uku wa eid wa sawm ramadan fi azm wata ramadan watan da muke aini wato azumtan shi gabaki daya wata na tara a musulunci wanda in aka ga watan shi to za a wayi gari mutane su fara azumi daga fitan alfijir zuwa faduwar rana to wannan azumin yana daga cikin abin da musulmi dole ya kula da shi sai na hudu su wa isa'uz zakati ga waɗanda suke zaɓaɓɓu a cikin bayan Allah da Allah ya ba su arziki mai yawa idan arziki ya kai wani adadi ya kai certain amount to Allah yake da certain percentage da za ka fitar da shi domin Allah ya ga cewa lallai ka yarda shi baka wannan arziki domin arziki nawa ne jama'a na Allah ne to idan Allah ya zaɓe ka yace ga wani ajiya na baka to Allah na son ya gwada ka ne akan wannan arziki sai Allah yake a duk shekara ka lissafa wannan arzikin idan ya kai adadi kaza cikin abin da ake amfani da shi a matsayin kuɗi zinari ko azurfa ko equivalent ɗinsu kamar yadda ake yin lissafi ko kana da arziki na dabbobin ni'ima dangin raƙumi namiji da mace shanu namiji da mace sai ƙananan bisashe awakai da tumakai mazansu da matansu idan suka kai wani adadi sai Allah yake to ka ɗauki wani ɓangare ka ba wani bawa daga cikin bayinsa saboda Allah ya gane cewa ka gode akan ni'imar da ya maka sannan abu na biyar shine wa hajju baitillahi alharam liman istata'a ilayhi sabila ka je ka sauke faralan aikin hajji idan Allah ya baka dama kana da wadatan da za ka iya zuwa na guzuri in kai mai iyali ne kuma kana da wadatar abinda za ka barwa iyalanka sannan akwai amincin hanya babu tsoron cewa wasu za su tare ku ko za su hallaka ku on your way to perform the pilgrimage to idan akwai wannan to kana da istifa'a kenan Allah yake ka je shi ma nan Allah yana son ya gwada ya ga shin za ka zama mai amsa kiransa da Allah yake wa'azzin fil nas bil hajj ya'tuka rijala ka shelanta wa mutane cewa ku zo ku yi mini aikin hajji ga wanda yake da dama Allah yake za ka ga mazaje suna kanuwa to shi kuma wani yana can yana da wadatar yana da dama babu tsoro a hanya yana da ƙarfi amma shi ya ki amsa kiran Allah saboda shedan ya zo ya umu kin samu shi wani mummunan tunani a zuciya ko dai yana ganin ai saboda shi yana son ya tarairayi kuɗin ba zai je ba jama'a in ya mutu zai je lahira ne da kuɗin abinda Allah ke so shi yace kai da kuɗin to waɗannan su ne five pillars of Islam to bayan su sai mala'ika jibril ya ce ya manzo Allah akhbirni anil iman to ba ni labarin menene imani shine wanda da Allah yake alladina amanu kuma ba zai yi ka zama mumini ba sai ka fara cika waɗancan conditions din musulunci kamar mutum ne zai shiga jami'a ya yi karatu ka taɓa ganin wanda ya shiga jami'a ya fara karatu ba tare da ya yi wasu preliminary karatu ba kafin jami'a ba sai ya yi nursery ila ya yi primary sannan ya yi secondary sai yana da wasu certification haka ne ko sannan sai a ɗauke shi a jami'a to haka imani yake ba za ka taɓa samowa mai imani ba sai ka wuce wato level na wanda ya yi imani da abubuwan da musulunci ya zo da shi to shi kuma imani yana da rukunai ne guda shida na farko an tu'mina billahi kai imani da Allah ka gaskata Allah a duk inda ya kamata ka ba Allah matsayin da ya tantance ka ba Allah matsayi shine malamai suke yin bayani da sauki yadda za a fahimta cewa ɗaya bangarori guda uku ko huɗu bangare na farko kai imani da Allah akan cewa shi ya halicci komai shine imanu billahi fi tauhidir rububiyya komai Allah ya halicce shi da sama da ƙasa da mutum da aljani da tsuntsaye da dabbobi da tsirrai da ruwa da komai Allah ne ya halicce shi da aka kai yadda da wannan ba kuma wanda yayi musharaka da Allah wajen yi bangare ne bi shine imanuka billahi fi tawhidul uluhiyya sai kai da cewa to Allah ne wannan halittar shi kadai to shi kadai ake bautawa ba a bautawa wani malaika ne ko wani aljani ko wani annabi ko manzo ko wani malami ko shehi ko wani dodo ko ainihin wato ko menene ba za a bauta mushi ba sai Allah shi kai shine ma'anar da kake cewa la ilaha illallah ba wanda ya isa a bauta mushi sai Allah shi yasa idan muka tashi za mu sallah jama'a wa ake yi wa sallah Allah shi yasa sunan Allah kadai ake kira ana tashi liman zai kabara sai kaje sai Allahu akbar to in ba Allah ba ba wanda za a yi wa wannan bauta to haka duk sauran nau'in bauta ya zama Allah kadai kake yi wa duk wani abu da zai sa ka hada Allah da wani a cikin wannan bautan to ka nisance shi kuma wannan abu ko da daidai da riya wato kana yi dan wani ya ji ka ko dan wani ya ganka ayyo alhamdulillah ga MD din ma'aikatan mu ya zo sallah bari ni ma in zo sallah a gaban shi dan ya gani shikenan kai shirka a cikin bautan ka Allah ba zai karba ba ko ko a alhamdulillah yau ga ainihin wato malamin mu na islamiyya ya zo bari zo ni sallah dan ya gane cewa ni ma ina sallah ka fata ibada ka da haka Allah zai san ai komai sai domin sa yaji na biyu sai na uku su shine an tu'mina billahi fi tawhidi asma'ihi wa sifatihi kai imani da Allah wajen wato sanin Allah na da sunaye na musamman da sifofi waɗanda shi kadai ya kadaici da su da haka duk wani suna da Allah ya cancanta ba a ainihin wato baiwa wani to idan kai wannan imani kai rukuni na daya cikin imani da zaka zama daga cikin alladina amanu sannan na biyu wa an tu'mina bi malaikatihi kai imani cewa Allah na da wasu halittu wanda ake kiran su mala'iku waɗannan mala'iku wasu special halittu ne na Allah wanda Allah ya tsara nasu rayuwar duk abin da ya umarce shi su suke yi su ba sa saƙa wa Allah su ba kamar yan adam ba ne ba kamar aljani ba ne sannan halittar su an fare shi ne daga haske kamar yadda shi ɗan adam an halice shi ne daga laka ƙasa kenan ko aljani kuma an halice su daga bakin wuta to su mala'iku daga haske aka halice su kuma adadin su ba wanda ya san shi sai Allah wa ma ya'lamu jurudar rabbika illa hu ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah kai imani akwai waɗannan halittu kuma halittu ne wanda Allah ya aje rayuwarsa a sama amma akwai waɗanda yake ba special services abin da ya danganci saukar da ruwa akwai Allah akwai mala'ikan da Allah ya wuce ta cewa kai ba ka da kula da saukar ruwa lokacin saukan shi inda za a saukar da shi adadin da za a saukar sai za ka rinka lissafa shi da haka shi aikin shi kenan akwai wanda aka wakkala wajen kula da faduwar rana da fitar rana akwai wanda aka dorawa da wainiyar ya rinka kula da me mutane suke aikatawa me mutane suke furtawa ma yantizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da haka yadda muke maganganun nan akwai mala'ikan da aikin shi kenan kawai ne ta daukar record na abin da muke so da haka daidai da harafi daya idan muka fada to sai ya rubuta shi shi yasa ake sa a matsayinka na bawan Allah duk sanda zaka yi magana ka tsaya ka duba me kake faɗi magana ce mai kyau to ka faɗa mara kyau ne to ka kame bakinka yasa nabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakun ma da mar kai imani da Allah da ranar lahira in zaka faɗi magana to ka faɗa alkhairi ko kai shiru to ka san da cewa akwai waɗannan halittun da ake cewa mala'iku ba ƴaƴan Allah bane kamar yadda wasu suke danganta su ga Allah suna cewa al-mala'ikatu abna'ullahi wai ƴaƴan Allah ne ko kuma banatullahi ƴaƴan Allah ne mata Allah ya zargi masu danganta mishi waɗannan ayyuka to irin mummunan magana وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ابدا. الله يكون لما جينا في مين نوي اكيني الله انا بالآية ناك بآية الله وين سوما بايني لكي ما يمعن من جينا ديو نوكو من إيماني دا من ظنن الله الله يا ذاقوة باي أكتم حلتو يا باك أيتم من ظنشي كيواتو إسد ساقونش كيفين سأقوي أنباوة أقوي من ظنن الله يكي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ذاك كي إيماني رسول الله يا بام الأبار وسو رسولنا ينفع أكتم القرآن ما لما يتكى كي إذن كذوب على القرآن ذاك دا الله يفعل سنايان أنباوة دا من ظنن بلا عشرين لديها أما كما أقول وان دا الله بباب الأمار السماء سونا سماء ومسنبا يسألك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه أقول أن دبك سأل الأمار السماء وكما بعد ولا سيكا سنبا وسيكا إيماني دا وقت أنه من ظنن ودك سيكا أبن دا يثبت دا كاي إيماني دا سنو أزاما من دا كتيرا يواه من zanda Allah ya aiko maka to ta hanyar shi zaka bauta wa Allah kamar yadda mu da muka zo a ƙarshen zamani annabin mu da manzamu shine wa yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ba zaka bauta wa Allah ba sai ta hanyar abin da yazo mana da shi wa Allah yu'badu Allah illa bima sha'a kada ka kukura ka bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta wannan shine rukuni na uku na imani na hudu kai imani da sakon da Allah ya ba manzannin su zo su wa mutane wa'azi da shi shine litafansa al-iman bi kutubihi kai imani da litafansa da Allah ya sauka su ma akwai annaba wanda Allah ya zaba ya ba su littafi musamman as a fresh wato revelation cewa su zo da shi duniya wasu manzannin kuma da Allah ya kai da su sai ce su dauki littafin annabawancin su ma su yi wa'azi da shi da aka ba kowane annaba aka ba fresh littafi ba amma akwai wasu annabawa da aka ba littafi na musamman shahararru waɗannan littafan guda hudu ne shine kamar yadda muke ji malamai ke karanta da mu akwai wanda ake cewa at-taura wanda Allah ya aiko annabi Musa da shi akwai wanda ake cewa injila wanda Allah ya aiko annabi Isa alayhi salam da shi akwai wanda ake kira zabura wanda Allah ya aika da annabi Dawud alayhi salam sannan akwai wanda yake ultimate din su gaba daya shine alquran wanda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mu muka yi dace wato da littafin da ake mana wa'azi kenan shine duk sallah za ku ji ana karanta ku sai kai imani cewa waɗannan ne sai daga Allah maganganun Allah ne a ciki da haka duk sallah ake karanta shi ka saurare shi with utmost respect saboda maganar Allah ake karantawa idan kai imani da wannan sauran guda biyun da ya rage shine al-iman bi yawmil akhir kai imani cewa to akwai last day ranar ƙarshe da kowa zai koma ga Allah Allah da ya faru wannan halittar da muka ce shi kadai halitta ko ba kai ranar da dukkan za mu koma gare shi sai kowa ya je ya girbi sakamakon abin da ya aikata a duniyar nan faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara kun wanda ya aikata alkhairi komai kankantar shi wallahi zai gani daidai da wannan ruwa idan ka taba taimakawa wani bawa daga cikin bayin Allah ya sha to sai Allah ya nuna maka sakamakon wannan alkhairi kamar yadda kuma wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu haka duk wanda ya aikata sharri komai kaskancin shi shi ma zai gani da haka cutarwa ko da da harara kai wa mutum wallahi sai ka ga sharran tashin kiyama yasa kowa ya yi mai kyau saboda ya samu mai kyau Allah ka sa mu dace sannan na ƙarshen su shine al-iman bil qadari khairi wa sharri sai kuma kai imani da duk abin da Allah yake kaddarawa a cikin abin da Allah yake kaddarawa akwai mai faranta rai da haka wani lokacin zaka ga ka samu abin murna da jin dadi har kana son mutane su tsaya ka wannan murna wani lokacin saboda farin ciki ma sai kayo gayya cewa jama'a ku zo ku shaida na samu karin aure, an yi mini haihuwa, na samu promotion a wajen aiki, na samu ainihin wato a admission a makaranta, na cika, za ka ga kana son mutane su ji ko wannan haka Allah ya kaddara ka yi imani da shi. To a cikin kaddaran Allah kuma akwai kishiyan alkhairi, shine sharri, wani abu wanda rai baya so shi ma zai same ka. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna. Allah ya ce za mu rinka jarabtan ku da ɓangaren alkhairi da na sharri, duka jarabawa ne daga Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka, shi Allah shi yake sa dariya wata rana kuma ya sa ka kuka. Yau ana ganin ka kana ta murna, gobe sai Allah ya aiko maka da wani ibtila'i kuma, sai kuma a ganka cikin damuwa, cikin baƙin ciki, kai wani lokacin ma a ga kana kuka saboda Allah ya jarabe ka. To duk abin da ya same ka, to ka yarda da Allah ne. Kada ka kuskura ka danganta wani abu da ya same ka na alkhairi ko na sharri ga wani Allah. In kai haka imaninka ya yi rawa. Jama'a muna ganewa ko? To sai ka yi imani da waɗannan rukunan, sannan ka tabbata mai imani. To su irin masu wannan imanin, to su ne waliyan Allah. Abinda muke son a gane ko? Shi ne Allah yake cewa alladina amanu wa kanu yattaqu. Bayan da suka cika wannan imani, sannan kuma suna da taqawa. To menene taqawa? Shi ne martabatul islami salisa, martabar musulunci na uku shi ne al-ihsan. Masu taka tsantsan da ainihin dokokin Allah, suna zamowa cautious na abin da za su aikata. Abin da yake mai kyau shi za su yi, wanda Allah zai so suna barin shi. Shi ne da annabi yake fassara wa mala'ika Jibril al-ihsan, yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu, ka rinka bauta wa Allah kaman ga ka ga Allah. Ka kaddara yanzu yadda kake zaunan nan, Allah na tsaye a kanka tsakani da Allah. In ka san wannan, za ka rinka saba wa Allah wannan yanayi, ba za ka yi ba. Wa haka ake son ka kai matakin bautan Allah. Shi yasa Allah ya kasafta mutane gida uku wajen yi maka da'a da biyayya. Wasu suna yi wa Allah da'a da biyayya sau da kafa, wato excellent performance, ko da ba 100% ba, amma dai excellent, saboda babu wanda yake 100% wato a wajen bautan Allah. Jama'a ana fahimta ko? To waɗannan su ne Allah yake cewa thumma awrathna alkitaba alladhina istaqayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Wannan shine matakan bayan Allah guda uku. Daga cikin bayan Allah akwai zalimun li nafsihi, akwai wanda shi baya fasa saba wa Allah, a hannun kuma ya san Allah baya so. To zunubin aikin shi Allah zai ta mishi recording, amma kuma lokaci zuwa lokaci zai je ya yi wa Allah da'a ya nemi gafara. Wannan shine zalimin nafsi. Daga ciki akwai muqtafi, wanda shi kuma 50-50 ne. Yau in shedan ya ja shi, gobe shi ma ya rinjayi shedan. Sannan sai Allah ya ce sai kuma waɗanda suke addictic, suke topping list, wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, waɗanda su in har ka ga sun yi kuskure, to abu ya kai kurewa ne, wanda dama ɗan adam ajizi ne, amma da gangan ba za ka ga suna yin shedantaka ba. To wannan mataki ya kamata duk mu yi kokari mu kai wannan level. To in ka kai wannan level ɗin, to ka gama kyautata alaƙa tsakaninka da Allah. To shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to irin waɗannan bayi sai mu koma kan hadisin da muke karantawa. Mun fahimci waye waliyin Allah yanzu ko? To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana gaya mana cewa man ada li waliya faqad azatuhu bil haqq. Duk wanda ya cutar da irin wannan bawan da ya cika waɗannan conditions da muka lissafa yanzu, Allah ya ce wallahi a gaya mushi zan yaƙe shi. Yasa dole ka zama very careful da bayin Allah wallahi. Baka san matsayin da suka kai a wajen Allah ba. Baka san abin da suke yi wa Allah na kyautatawa, ko Allah ya sanya su cikin bayin shi ko ba su cikin bayin shi ba. Amma a same ka ka zo ka cutar da irin wannan bawa, a same ka ka ainihin wato dakile wa irin wannan bawan haƙƙinsa, a same ka ka je ka take wa irin wannan bawan haƙƙinsa, balantana uwa uba a same ka ka ɗauke irin wannan bawan da sunan wai kai kidnapping shi, ka je ka azabtar da shi. Wallahi idan Allah ya fushi akan bawan shi guda ɗaya, to duk duniya suna iya shiga bala'i, saboda Allah yana ji da bayinsa, ya ce kada a taɓa mishi. To kada mu yi mamaki, wallahi akwai bawa daga cikin bayin Allah ne wanda muka yi wa ba daidai ba, shi yasa muke cikin wannan tsananin yanayi. Isa, we have to come back to our senses, mu dawo cikin hayyacinmu, mu gane cewa Allah ba abokin wasan bore. Duk abin da Allah ya shata a matsayin red light, kada mu kuskura mu crossing din shi. A ƙasar nan menene ba a yi wa bayin Allah daban-daban ba? Zalunci wani iri ne ba a yi wa bayin Allah ba? An dake su, an zage su, an yi musu ƙazafi, an musu ainihin wato sharri, an yi musu ƙarya, an sace su uwa uba, an kashe bayin Allah da yawa a ƙasar nan. Muka sani ko akwai wani bawa ne da aka zubar da jini shi ba bisa haƙƙi ba, wanda shi Allah ke kishi yake ɗanɗana mana kuɗinmu har yanzu? To ta yaya za mu yi mu koma Allah ya dube mu da idansa na rahama? Shi ne abin da kuka ji muka yi bayani a kutuban ma'anazu, mu rinka tuba zuwa ga Allah. Laifukan da muka yi wa Allah sun yawa. Allah yake ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Duk abin da kuka ga yana samun ku na musibi, wallahi abin da kuka jawo wa kanku. A wani waje ya ce wa ya'fu an kasir, saboda ma Allah na yafe mana wasu da yawa na zunubai, ba dan haka ba da Allah maɗaukakin sarki ya kama mu ba za mu tsira ba, ba dan addu'ar manzon Allah da ya ta mana ma cewa ya Allah al'ummata kada ka halaka su kamar yadda ka halaka waɗanda suka gabata. Idan ka dubi tarihi al'ummomin da suka gabata, irin laifukan da suka rinka yi Allah yake halaka su gaba ɗaya, to mu mun wuce su yanzu. Babu wani laifi da wata al'umma ta yi a baya sai da ya zan yanzu al'ummarmu suna aikata shi. Mu ɗauki sampling method cikin annabawa, kawai mu ɗan ɗauki wasu fisha mu buga misalai da su. Mu ɗauki mutanen annabi Nuhu alaihi salam, wanda shi ne awwalu rusulin min rusulillah, shi ne manzo na farko daga cikin manzannin Allah. Me Allah ya yi wa al'ummar shi? Allah ya hallaka al'ummar shi ne gaba ɗaya. Qala rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Annabi Nuhu yake Allah ka hallaka mutanen nan kafin su, me laifin su? Shine suna shirka da Allah. Kun ga maganar shirkar ta da muke, suna hada Allah da wani, wannan shine laifin da suka shahara da shi. Annabi Nuhu kuma ya musu wa'azi dare da rana, thumma inni da'awtuhum jira'a ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أبن دي شيء مسكينة أما بسوا سينظرون وأن الله يكون دبتا لأنه مو سكي نبوتا وأن الله أتكين الأمة ما أقويش كوباوشي أقويش بدأ كمتا أنا النبي موسى عليه السلام فرعون شيء وكانش ما يشيني رب الأعلى الله يكشي يحلك أصلا. A cikin al'ummar mu akwai masu cewa su ma alloli ne ko babu su? Akwai su. Mutane nawa ne yau a cikin al'ummar mu suke ainihin wato cewa alloli kuma suke bautan su a matsayin Allah? Da shehu wani, da wali wani, da ainihin wani wani, ana ce musu Allah kuma ana bautan su. Mutanen annabi Shu'aib su ma'auni suke tauyewa, idan za su yi major ko za su ainihin wato auna ma'auni sai su rinka tauyewa, suna ragewa. Yau al'ummar mu ana yi a kasuwanci ko ba a yi? Akan haka Allah ya hallaka su. Mutanen annabi Lut, laifin ne suka yi Allah ya hallaka su, shi ne maza ne ke kwanciya da maza, sunan laifin da suke yi liwafu. Allah ya aiko musu da annabi Lut cewa ya zai musu wa'azi, ya gaya musu suka ki ji. Akan haka Allah ya hallaka su. A cikin al'ummar mu akwai masu irin wannan mummunan aikin ko babu? Ku duba yadda mu muka tara duk wani zunubi amma wallahi alfarman manzon Allah muke ci sallallahu alaihi wa sallam da yake roƙon Allah yana cewa ya Allah kada ka halaka al'umma ta irin yadda ka halaka na farko shine Allah yake wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa anta fihi ai kai dan gata ne ma jamar kana cikin su ba zan musu azaba ba wa ma kana Allah mu'azzibuhum yastaghfirun in har akwai masu istighfari suna tuba ba zan halaka su ba yasa ku ji muka dage cewa a yawai ta tuba in wa masu albarka Allah ya sa mu dace mu karanta hadisin a gurguje Allah madaukakin sarki ce da haka duk wanda ya dauki karan tsana ya rasa wanda zai yi gaba da shi sai waliyina ba gaya mishi zan yaƙe shi Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه تو بركه دي ايyukan da zaka tsari wanda zaka samu kutunci da Allah dashi Allah yake duk cikin abin da bayi take yi na aiki ba abin da nafi kauna kaman su kula da farallan da na farallanta musu da haka among all ibadat babu ibada da yake muhimmancin farallai a cikin sallah ba sallar da ta kai muhimmancin sallar asuba da azhar da al'asr da magriba da isha waɗannan guda biyar din da haka inda misali mutum zai rinka yin sallar dare tun daga farkon dare har ƙarshen dare kullun amma baya yin sallar asuba ko to Allah baya son wannan sallar da yake yi gara kai asuban na raka'a biyu Allah ya san shi azumi idan da mutum zai rinka azumtar rayuwar shi kaf amma baya yin watan ramadan Allah baya so Allah ya kusan kai wanda ya farlanta maka aikin hajji idan da mutum duk wata zai rinka zuwa umra amma bai je aikin hajji ba to Allah ya kusan aikin hajji kwaya ɗaya fiye da duk umran da yake zuwa mun fahimci wannan gaba da haka mu rike duk aikin da Allah yake farilla ne mu kula da shi Allah ya kusan shi fiye da komai shi yasa ya farlanta shi to idan ka rike farilla to sai kuma ka ƙara da nafi da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafi hatta uhibbu bawana bayan ya kula da farilla idan ya rike wuta ma'ana ya daje ya ci gaba da matsawa wajen nafi kafin a fara sallar asuba zai zo ya rakatai fajr kafin a fara sallar azhar zai zo ya nafila sunnatul menene ar-rawatib haka bayan azhar zai yi nafila raka'a kafin la'asar zai yi nafila kafin duk waɗannan nafilu ne ka kula da su sannan tsakar dare kuma ya tashi ya alola ya ƙara yin nafila haka azumi bayan ya yi ran ramadan to azumomi na nafila yana ƙara ƙoƙari a cikin su azumin ranar arafa in bai je aikin hajji ba azumin ashura wanda muka yi shekaran jiyan nan ko jiya ne ko da tasu'a ya kula da su sannan azumi litinin da alhamis azumin ayyamul bi kwanakin darerakin haske din nan guda uku a kowane wata yana kula da su sannan a cikin dukiya bayan ya bada zakka na wajibi kuma yana ƙara yin sadaka yana taimakawa mabukata wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira dukiyan shi yana taimakawa bayan Allah ne to duk wanda ya ƙara nafili akan farilla to Allah madaukakin sarki yake cewa hatta uhibbu wannan bawan zan kaunace shi matuƙa sai Allah yake fa idza ahbabtuhu to duk wanda ya samu matakin kaiwa ga kauna ta ya rike shi to kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah yake shikenan ya tsallake kidan munzira ya hau jirgin annabi Nuhu ya kai matakin da ya gama samun alaka tsakanin ya da shi da haka ni Allah zan tsare mishi kunnin shi da yake ji da shi daga wannan lokacin wallahi duk maganar da Allah baya so ba zai rinka jin dadi in yana shiga kunnin shi ba idan ka gan shi cikin natsuwa wa ana karanta mishi ayoyin alqur'ani wa'azi ake mishi da hadisan manzon Allah ana mishi nasiha ne yana tattaunawa ne da kai mishi da iyalin shi amma ba da matan banza ba wannan ya kai matakin kululuwa ke Allah yake zan tsare mishi jin shi da yake ji da shi Allah ya bani jin kafe bai kare a nan ba yace wa basarahu alladhi yubsiru bihi ni Allah zan zai ne mishi ganin shi da yake kallo da shi haka Allah zai tsare mishi idan shi ba zai rinka kallon komai ba sai abinda Allah yake so da haka a zahiri ne ko a virtual ba za ka ga yana kallon tsarinci ba ba za ka ga ya ji ya makale da waya yana ta kallon surar mata da tsarinci ba saboda Allah ya tsare mishi ganin shi in ka ga yana kallon wani abu alqur'ani ya bude yana karatu in ka ga yana kallon wani abu alqibla yake kallo yana addu'a to wannan ya zama bawan Allah na sama kenan Allah ka sanya mu daga cikin Allah yace wa yadul lati yabtishu biha sai in zame mishi hannayen shi da yake damkar abubuwa da shi da haka in ka ga ya dauki abu ba zai dauki abun haramun ba ba zai yi sata ba ba zai yi tsaini wato fake abubuwa ba da sunan cewa shine original sannan ba zai dauki hannun shi yayi zalunci wajen dukan bayin Allah ba ballantana ya sa makami ya yanki bayin Allah ya zubda musu da jinin su ballantana ya dauki bindiga yana harbin bayin Allah da sunan ta'addanci ko fashi da makami ko ainihin wato terrorism ko duk wani abu na barna ba zai yi da hannun shi ba tsakanin shi da al'umma sai dai musafaha sai dai tausasawa sai dai abin da ya halatta yake yi da hannun shi bai kare a nan ba yace wa rijlahu allati yamshi biha Allah yace zan zame mishi kafafun shi da yake tafiya da shi da haka duk inda zai je ba zai je inda zai saba wa Allah ba ba za ka gan shi yana tafiya gidan club ba ba za ka gan yana zuwa wajen party ba ba za ka gan yana zuwa wajen shashanci ba wajen da za a je a yi wa mutane sharri a sai dai ka ga yana takawa zai je masallaci yana takawa zai je neman halaccin shi yana takawa zai je ziyarar ƴan uwa iyayen shi da abokan arziki nan kawai zai rinka zuwa da kafafun shi saboda ya zama mutumin Allah sannan bari ku ji wani wato ɗaukaka na gaba sai Allah ya ce wa in sa'alani la u'tiyannahu wallahi daga wannan lokacin irin wannan bawa tsakanina da shi sai dai in bai buɗi baki ya tambaye ni wani abu ba amma duk abin da ya tambaye ni sai da Allah ya sa lamun na rantsuwa yace la wallahi muna bin Allah ba shi rantsuwa ba ma ba Allah ba shi rantsuwa amma Allah yace da ya tambaye ni wallahi zan ba shi abin da ya tambaya wadannan su ne waliyan Allah na gaskiya wanda idan kana son ka ga samfurin su sai ka koma kundi na tarihin malaman musulunci ka ji ana ce maka akwai wani bawa daga cikin bayin Allah mujabud da'wa ne addu'an shi Allah na karba kaman yankan wuka ko reza da ya gudu baki ya ce Allah yi mana kaza yanzu nan Allah bi Allah baya saurarawa akan bukatun shi muna son mu kai ga wannan matakin domin ma mu cika waɗannan conditions saboda wallahi duk wanda ya kai kanshi wannan matakin Allah zai karbe shi Allah is not biased amma walakinna naka kanu anfusahu yazlimun mu ne azzaliman kanmu shi yasa ba za mu kai wannan matakin ba dan yanzu duk abubuwan nan da aka faɗi mutum nawa ne yake kiyaye su a cikin mu kaga shi akwai aiki a gaban mu to mu yi kokari in muka yi kokarin Allah zai karbe mu Allah ka tausaya mana Allah yake la in sa'alani la u'tiyanna duk abin da ya roƙa wallahi zan karba me yasa kuka ga yau kullun za ku ga ana ta addu'a amma sai ku ga addu'a ya jinkiri yana nawa saboda mu kanmu ba tsarkaka ku bane da ka da an baya samun hucewa amma da akwai bayin Allah na gari wallahi kalma daya da ya faɗi cewa Allah ai mana kaza yanzu za ku ga Allah ya irin su ne aka ce yanzu ba lokacin ruwan sama bane ko to da za su ce ya Allah muna son daga yau zuwa ƙarshen watan nan kada ruwan sama da ya ƙara sauka saboda muna da kaza da kaza wallahi Allah zai amsa idan ana cikin tsananin buƙatar ruwa da za su ce ya Allah a saukar mana da ruwa yanzu wallahi Allah zai amsa saboda su ma sun yi wa Allah da haka Allah zai yi jama'a mun gane wannan da ke ko صدقوا الله أصدقهم. إن جفت الله في الله يجفت أجل فإنه الله يتي ولئن استعاذني لأعيذنه. والله دينيني مطأري ديني لم باشك هاليا دياتي الله كتأري مدد كذلك وكتأري مدد كذلك الله دي سنش في كرشان هديث في منظر الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم يتي في الله يتي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ني الله ما أكتن سنتي بانا وكوكنتو أكن دع أبن جزان أيكتا واتو إذن الله ينا سنع أيكتا وانا أيكيكو كيف إيه الله يكيش صبورا كوانا الله كيشكا باو ذاك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كلمة ديني كوي دع الله يكي دي دين إثنين بذي يقدم أبا أما أقول أبو الآية بذفن دع الله زي أيكتا شيء في الله يا كي يا قوم تركي يا كبت دع الله كن سمي وانا أبو شيني الله دا كان شيتي ba wani abu wanda ina da ikon yin shi amma kafin in yi shi sai na kai na komo ne wannan abu shine yace taraddudi an nafsil mu'min. Allah yace wallahi ba wanda ya kai ga irin wannan mataki na kusanci da Allah nan da muka ji shine waliyin Allah ko Allah yace ranan da zan dauki ran shi wallahi sai na kai na komo kafin dauki ran shi kai bayan Allah jama'a sun rabu mutane sun samu rabo a wajen Allah amma na baya sai ban san hula suwaye na baya shine waɗanda suke zaluntan kansu zalimun li nafsihi wa muktasibun amma su sadiqun bil khairat wallahi sun yi gaba ku ji fa akwai ran da ba zai mutu bane jama'a babu kullu nafsin za'iqatul maut amma Allah ya ce wannan bawan da yake ya riga ya kai makura ranan da lokacin mutuwan shi yayi idan zan sa malaika mutuwa ya je dauki ran shi sai na kai na komo me yasa Allah ke kaiwa ya komo yace yakrahul mauta dabi'an dan adam baya son mutuwa haka ne ko ba haka bane to tunda dan adam bai son mutuwa kuma wannan bawan Allah ne dan haka shi ma baya son mutuwa shi kuma Allah bai sanye wani abu da zai bata mushi shi yasa Allah ke kaiwa ya komo dole dai zai mutu amma tunda zai dan ji wani ba dadi shine Allah sai ce to ko in ban mutu ranni in fasa kashe shi ne saboda kada ya ji damuwa amma ba zai yi a fasa ba kyakkyawan misalin wannan ko ku dubi mutuwan manzon Allah saboda ana magana waɗanda suka samu wannan mataki barin manzon Allah ranan da za a dauki ran manzon Allah haka Allah ya ce wa mala'ika mutuwa ya ce lokacin bawa na yayi shine annabi Muhammad je ka ka dauko min rayuwar shi amma in ka isa ka fara tambayar shi kace yana so ko baya so idan ya ce baya so to ka dawo ka fata wannan shine manzon Allah irin wannan matakin a ce wai mutum zai iya kaiwa gani saboda kiyaye dokokin Allah saboda bin Allah sau da kafa dama in ba irin saman zan Allah ba ai ka sani abin da wahala Allah ubangiji ya gafarta mana ɗan uwa masu albarka wannan shine ƙarshen wannan hadisi da nake ne zan dan karanta mana kun ga kamar yadda nake ayi hakuri har tun barayi da a ce malami da mun ji wa'azi amma da yake ɗalibin malami in ji an dan faɗi hadisi ɗaya ne kawai da haka anan zan saurara insha Allah na sani mai kila ba zai rasa karin fa'ida a cikin waɗannan maganganu ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum.